إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعتا تبتغى ألا ميقر ما دبوايا دي قدر تامن حقوا أولنا ساهية أسبر أيومنا شاب يرقى وتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1443 wanda ya dace wa 16 watan hudu miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a darasi na karshe mun tsaya a farkon suratul ghashiya wanda kusan mun saurari ayoyi na farkon waɗannan su wannan sura wanda mun kai har zuwa kusan aya ta 11 wanda kusan aya ta 11 kanta zamu tashi ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sura daga farko ya bude ta da bada labari labari na mutanen da basu kyautata wa kawunan su ba saboda basu tsaya suka aikata aikin da zai jayo musu samun yardan Allah subhanahu wataala ba wanda a dalilin haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta huskokin waɗannan mutanen da cewa wujuhun yawma idhin khashi'a yani wasu huskoki a wannan wuni na gobe kiyama suna kaskance yani sun kaskanta su ba kowa bane ba ba su da wata kima ba su da wata daraja ba su da wata alfarma a gaban Allah subhanahu wata'ala wanda kuma a dalilin aikin da suka aikata shi ya musu wannan matsala sannan Allah ya bada labarin cewa waɗannan mutane za a riƙa shayar da su ruwan zahi wanda wannan ruwan zahin nan duk lokacin da suka sha zai riƙa ciccira musu ɗiyan hanjinsu sannan kuma waɗannan mutane daga cikin abin da suka gadar wa kawunansu za a gadar musu da cin wani abincin da ake kiran shi da suna ƙayar ɗakwara bi ma'ana dari' abincin da Allah ya mishi taken la yusmin wa la yughni min ju da cinka da barinka duk ɗaya imana baya sa gangan jikin mutun yayi kyau ko kuma yayi tohu sannan kuma lo baya maganin yunwa wanda wannan ba karamin tashin hankali bane da bala'i a ce kawai zaka ci abincin da zaka ci amma Allah ya hudda koshin daga jikinka ko a cikin rayuwa a yau aka maka haka ka gama yawo saboda kana ji kana gani me zaka yi dole mutuwa zaka yi saboda matsalolin da tataratta ya tarattaba ala zalika abinda zai biyo bayan haka abubuwan da suke masu yawa da haka mutun yayi godiya ga Allah subhanahu wataala kuma yayi biyayya ga Allah mai girma da buwaya kaso na biyu da Allah ya magana su a farkon wannan sura su ne mutanen da Allah ya ce wujuhun yawma idhin na'ima wasu huskoki kuma a wannan rana ta gobe kiyama suna cikin ni'ima suna cikin dacewa suna cikin nagarta da morewa da girmamawa iya girmamawa kololuwa ubangiji subhanahu wataala zai ma waɗannan bayi mi yasa saboda li sa'iha radiya saboda aikin da suka aikata aiki ne yardaddi imana Allah ya yarda da kai kawansu da suka yi a dalilin haka Allah ya musu tukuici da fi jannatin aliya za su shiga gidan aljanna wadda take madaukakiya kenan nan za mu tashi insha Allah ta'ala ayata 11 na'am
fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
حسبك وبنجي سبحانه وتعالى يكي أنبتاوا أتكون وأن آيوي بمعنى متان سكا سيا سكا أجي حنكال سكا بوتا والله سبحانه وتعالى إينا إبالينا بدي gatan da Allah zai musu Allah zai datar da su da samun gida wanda yake madawwami shine gidan aljanna Allah ce fi jannatin waɗannan mutanen za su kasance a cikin gidan aljanna wanda wannan aljanna na aliya madaukakiya yani rafi'atun bahiyatun fil ghurufati aminu wani gida ne wanda yake madaukaki sannan kuma gida ne wanda yake mai kayatarwa sannan kuma dakuna ne da gidaje aminu na a cikin nutsuwa baka tsoron zahir rana baka tsoron ruwa baka tsoron iska baka tsoron wane ne duk iya amuntuwa wannan gidaje na gidan aljanna sune amuntuwa sannan Allah yake cewa la tasma'u baka ji a cikin gidan aljanna fiha a cikin aljanna laghiya wata yasassar magana mara dadi ay la tasma'u fil jannati allati hum fiha kalimata laghwi baka ji wata kalma yasassiya yashashiyar magana yani magana mara amfani yanzu ana gidan duniya baka ji baka gani ba wani sai ya zo yi wasu maganganu kawai haka ne bata maka ne lalla wani abu ya hada shi da wani yayi kalma na zage-zage da kalmomi na rashin dacewa da rashin mutunci da sauransu to a gidan aljanna baka ji irin waɗannan maganganu sannan kuma daga cikin abin da Allah ya tada da shi a cikin gidan aljanna Allah ce fiha a cikin aljannan nan akwai aynun ruwa ko kuma ka ce marmaru yani kenan idanun ruwa jariya waɗanda suke masu gudana kenan ko ina su ne suna gudana kuma wannan abin da yake gudana ne abubuwa ne kala-kala daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin za a samu korama na ruwan ruwa wanda yake tacaccen ruwa ruwa da kirki tsakanin shi da ruwan da muka sani a nan gidan duniya kawai tarayya ne suke a cikin suna amma ruwan aljanna daban ruwan gidan duniya daban haka kuma Allah ya ce akwai korama ta giya wannan giyar da bata sa mai wannan giyar da bata sa mutun ya rika wari bata sa shi shisharatu da hayaniya giya ce wanda take tacecciya mai kamshi tarayyar suka yi da sura na giya kawai tarayyar sura ne suka yi amma waccan da ba waga daban haka kuma Allah ya ce akwai korama kuma ta madara wanda wannan madarar ta gidan aljanna da nan ta gidan duniya tarayya suke a cikin suna saboda dai a kusanto maka da ma'anar abin amma dai madara ta gidan aljanna daban take babu wajhul muqarana tsakaninta da madara ta duniya ba dai suke ba sam daban ne shattana ma baina sara wa surayya hanya jirgi daban ta mota daban sannan kuma ga zumwa kaga zuma wani abu ne wanda yake iya da dadi dandano to wannan shi ma gidan aljanna Allah yayi tanade shi amma tsakanin shi da gidan duniya kawai dai a kusanto maka abin ne a sunan su amma dai dadin su da nagartan su ba dai bane ba to haka Allah yake cewa a cikin gidan aljanna nan akwai aynun jariya akwai marmaro ko kuma kace idon ruwa wanda yake mai gudana kenan yana kaiwa yana kawowa sannan daga cikin abin da Allah ya tanade shi a cikin gidan aljanna Allah ya ce fiha a cikin aljannan nan kuma akwai dai sururun yani wasu gadaje wannan gadajen nan marfu'a yani aliyatun na'ima gadaje ne madaukaka a sama suke sannan kuma Allah wadanda suke tare da dukkan wani nau'in ni'ima yani kathiratul furush murtafi'a tana da yawan shunhudu shunhudun makala ne daban-daban kuma masu kayatarwa sannan kuma alaiha al-hurul 'ain akan waɗannan gadaje Allah ya ce akwai waɗannan mata takin da Allah ya tana musu hurul 'ain na gidan aljanna dan haka ubangiji subhanahu wataala yayi tana da waɗannan wuraren duka saboda bayin da suka aikata ayyuka managarta ubangiji subhanahu wataala arzuta mu da aikata aiki managarci yanzu bayan Allah ya ambata haka yace fiha sururun akwai yani gadaje marfu'a madaukaka sai yake cewa wa akwabu mawdu'a sannan kuma a gidan aljanna wannan ruwan nan da za a rika sha ba zawa bane za ka yi katara da hannunka ka rika sha a akwai wasu kofuna wanda aka aje akwai kof da aka aje mawdu'atun wanda ajejje ne nagartacce ne wanda yake cikin wani tsari na musamman shi a karan kanshi kofin kayan kallo ne ba kallace abin da zaka sha da shi ba duka wannan Allah yayi tanade shi ga bayi na gari mutanen kirki mutanen arziki wanda suka aikata alheri a gidan duniya sannan Allah bai tsaya daga nan ba yake cewa wana mariku sannan bayan abin da ya shahi waɗannan kofuna da aka ajje a sama sannan kuma akwai annamariq annamariq sune alwasaid alwasaid kuma shine wa mai yake kira shi da suna matasankai wannan matasankan su ma masfufa ga sunan ajere ɗaya bayan ɗaya wanda in ka kalle su za su ƙayatar da kai ka ga dai wannan bayanin da ake duk wata wani rukuni na ahuta a ji daɗi a cikin wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya tabbata ka ga ga mai yake kira shi da sunan aljanna madaukakiya bakka jin magana banza ga ruwa kala-kala ga zumwa ga madara ga wane ne sannan kuma ga shunhudu sannan kuma ga gadaje sannan kuma ga kofofin da za a rika shan wannan abin shan nan sannan kuma wa namariku sannan kuma ga matasan kai masfufa su ma ga sunan ajijere ma a sama wannan abin kwanta wannan Allah ya ce ba ƙari ba wazara biyu haka kuma da shunhudu shunhuda wanda za a mutum zai zo ya zauna ba irin na kwanta ba shi kuma wazara biyu al-busatu kamar yadda Imam Abdullahi ibn Abbas yake faɗi yani kenan shunhudu ne kamar a zo a zauna a yi shunhuda saboda a zo a zauna a tattauna a yi hira a yi kaza to wannan su ma mabsusa ga su nan an yi tanadin su ga duk mutumin da yake so ya zauna a huta wanda duka yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi tanadi shi ga ɗiyan ƙwarai a cikin gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in takaice muku magana akan aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace magana ho akan gidan aljanna zalan ba zai kare ba kawai dai a gidan aljanna fiha ma la aynun ra'at akwai abin da idon dan adam bai taba gani ba na akalla a ji dadi duk inda ka zagaya kika zagaya kika tai a duniya to wallahi akwai wurare akwai abubuwan da Allah ya tanadin su a cikin gidan aljanna wanda na akalla a ji dadi wanda biki taba kallon irin su ba wanda sai a gidan aljanna wala udhunun sami'at ko kuma abinda kunne yake saurara na a saurara a ji dadi ka saurari abu kaza ka ji yana da dadin saurare to babu wani abin da yake kamanceceniya da irin abin da Allah ya tanade shi a cikin gidan aljanna sannan kuma wala khatara ala qalbi bashar abinda ma dan adam bai taba saka a ran shi ba kaga dan adam ya iya zane ni a ji dadi yanzu misali a ce kowa to wacce zo hodi bai kike so a duniyar nan Allah samar miki da shi in kika fara zane la Allah sai an kare tafsirin nan baki kare ko da makamancin wannan ki ce da kaza da kaza da kaza kina so a miki kaza kina so a yi kaza to ka iya irin yanda zaka yi tunani yanda ake jin dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyarka batta taba tunato ko hango ko tsinkayo ko tsammahani da lisahi ma irin kalan da'in da yake cikin gidan aljanna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala yace iqra'u in shi'tum qawla Allah ta'ala, ku karanta in kun ga dama fadar Allah mai girma da buwaya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, babu wata rai da ta san abinda aka mata tanadi na abinda idanta zai kalla ya ji dadi a gidan aljanna, babu wata rai wata san wannan a gidan duniya nan. Daga kenan kaga mu dage mu zagi, mu zagi ne mu aikata ayyuka managarta saboda mu ga cewa mun samu wannan gida wanda yake gida wanda yake cike da ni'ima, wanda kuma jin dadi ne wanda idan ya fara babu ƙarshen shi, jin dadi ne ila ma la nihaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Na'am.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi da aran mai karanta, Allah yana umurtan bayin shi amiran ibadahu bin nazari fi makhluqatihi addalla ala qudratihi wa azamatihi. Nan Allah yana jan hankalin mu bayi akan mu yi dubi zuwa ga halittun Allah subhanahu wata'ala addallatu, waɗannan halittun suna nuni ne ala ƙudratihi akan ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala, wa azamati kuma suna nuni akan girman Allah mai girma da buwaya. Wanda dukkan halittar da ka ɗauko to za ka ga cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sanya wani abu na musamman wanda yake nuni akan girman Allah mai girma da buwaya. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, dukkan wani abin da zaka dauko zaka ga cewa akwai Allah ya sanya wata alama da take nuni akan cewa hu Allah shi kadai ne. To anan ma Allah yana umurtan mu akan cewa afala, wai shin mutane ba za su yi ina ma a ce su yi dubi yanzuruna ilal ibli, su yi dubi zuwa ga raqumi kaifa khuliqat, yanda aka halicci raqumi da samfarin da dirin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi da shi. Ka duba raqumi shi ma iya ɗaya daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma a cikin halittun Allah ma halittu ne daga cikin halittun da suke bayar da mamaki na ƙarshe saboda ga irin ƙarhin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a gare shi. Amma kuma duk da shi za ka ga wani ɗan adam inda yake da raunin halitta yana jaye da shi, yani a cikin halittar shi akwai abun mamaki, sannan kuma akwai tarkibun gharib, yanda Allah rakkaba halittar shi ya sha bamban da dukkan wata halitta. Kuma fa innaha fi ghayatil quwwati wal shidda, saboda Allah ya gina shi a cikin wani yanayi na tsananin ƙarhi, raqumi iya da ƙarhi. Jiya ina kallon wani bidiyo na wata giwa, icce ne ta iske, wallahi icce ne ta sa wannan haƙuran nata ƙahonta guda biyu a tsakanin shi haka, ta aljiwa da ɗan mesa nan da kake gani na bakinta, kawai ture shi ta yi, wallahi ice ba na wasa ba, sai da kai ƙasa. Amma yanzu wannan sai ka ga an sa mata linzami, wani yaro ɗan ƙararrami yana jaye da ita, sai ga raƙumi ƙato an sa mai linzami amma kuma yaro ɗan ƙararrami yana jaye da shi. Wa ya sakhara wannan? Allah ya sakhara, Allah ne ya hore mana wannan abu. In ba da haka ba kai ka isa ka ja raƙumi, ai raƙumi ba su an ka bane ba. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi shi akan wani tsari na ƙarhi na halitta, sannan kuma za ka ga amma wani mutum wanda ko kuma wani wanda yake ƙarancin ƙarhi za ga yana jaye da shi kuma yana bin shi yanda yake so. A raqumi daga cikin tsarin halittar da Allah subhanahu wata'ala ya mushi, yana iya rayuwa yayi sati guda biyu tur ba tare da ya sha ruwa ba, ba tare da ya ci abinci ba. kuma a cikin bi'a a cikin wani yanayin da ake zahi second degree zahin a ce ya kai nisbal mi'awiyya ta darajatul harara a ce ya kai 50% amma a wannan yanayin sai kusati biyu bai sha ruwa bai ci abinci ba saboda tsarin da Allah subhanahu wataala ya mai na halitta da haka dabba ce wadda akwai abubuwa mamaki kwarai da gaske a tare da ita yanzu ka dauki gangan jikin dan adam a lokacin da ya rasa kasar ruwa kashi 10% abu a cikin 100 to wannan abu yana kai dan adam zuwa ga mutuwa amma da kuma sai ya rasa kashi 45 kuma yana rayi da haka ubangiji subhanahu wataala yayi shi akan wani tsari na musamman al-imam al-qurtubi yake cewa al-iblu yace shi raqumi da kake gani a cikin abubuwan da aka halitta na dabbobi kusan amfani shi yahi amfanin kowace dabba saboda duk wani abin da ake yi na aji dadi to ana yin shi da raqumi yace kaga abu na farko ita rashi raqumi haiwan ne wanda yake halub ma'ana ana iya tatsan madara a sha kaga ana iya tatsan madara a jikin raquma a sha kuma wannan madarai tana da al-anhwani da alheri mai yawa yanzu ka duba da aka bude cibiya ta sayar da nonon raqumi shine kawai shi ma sai wanda yake ga ya dan yarda da kanshi zai je ya rika saya da sha saboda anhwanin da yake ciki kuma sannan da irin anhwanin da zai gadar wa jikin dan adam to kaga za iya tatsan madaran shi a sha sannan kuma rakuba za iya yin sirdi a hau raqumi a haushi ayi bulaguro kaga aiki na biyu aiki na uku akulatun sannan kuma za iya soke shi yani a yanka shi a ci naman shi sannan aikin shi na hudu shine kuma hamula ne yani za iya dora mishi kaya ayi bulaguro duka shi kadai kuma sai ayi sati biyu ana fafatawa ba matsalan komai ba irin kankanan dabbobin nan wanda sai dole sai an bashi ruwa daga lokaci kaza dole sai an bashi abinci sai sati biyu bai ci bai sha ba sannan al-ibl ko kuma kace raqumi lafzan shi sun zo a kala daban-daban a cikin alqur'ani mai girma wanda wannan yake maka nuni akan girman wannan halitta ta Allah subhanahu wataala Allah ya ambace shi da suna al-ibl shine Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaga nan al-iblu yazo sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ambace shi raqumi da suna annaqa wanda naqa kuma ita ce ta macen raqumi ita ce annaqa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata haka a cikin alqur'ani mai girma kuma mun karanta nan hadhihi naqatullahi lakum aya wannan naqa yani taguwa ce ta ubangiji a gare ku aya ce sannan sura na uku ta zo da sura na al-iru idan aka ce al-iru yana daukan ma'anan fatake fataken nan ko ya zamanto mazaje ko kuma ya zamanto raqumma tarar raqumma a lokacin da aka doro musu kaya ana musu suna da suna al-iru kamar da Allah ya ambata a cikin suratu yusufa haka kuma suna na hudu ana kiranta da suna al-budn Allah ya ce wal-budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair idan aka ce al-budn kuma lafazi ne wanda yake safka akan raqumi sannan kuma ya safka akan saniya sannan kuma ya safka akan kankanan dabbobi sannan kuma daga cikin sunayen shi akwai aljamalu a cikin sunayen shi akwai alhim Allah ce fasharibuna shurbal him ɗan wuta za su rika shan ruwan zahi da ruwan da suke sha sha irin na raqumi raqumin da ya sati biyu bai sha ruwa ba aka ba shi ruwa ha abin da yake sha ba kadan bane ba to haka ɗan wuta suma za su rika shan ruwan wannan na zahi kaga kenan an mushi suna da suna alhim sannan kuma akwai alba'iru sannan kuma akwai al-bahira as-sa'iba al-wasila al-ham kamar da Allah ya ambata su a cikin suratul an'am kida sauran sunaye makamantan wannan dabba ce wadda wajibin dan adam ne ya tsaya ya kalli tarkibin halittar ta kawai ya ishe ka wa'azi shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna shin mutane ba za su yi dubi ba ilal ibli zuwa ga raqumi kaifa khuliqat yanda aka halicci shi wannan raqumi sannan Allah ya ce wa ila as-sama'i kaga wannan abu na harku wannan kuma ana kira da suna al-ayatul kauniyya al-ayatu al-kauniyya wanda kuma sun yi muhimmanci bi ma'ana a bangare na harko mutumin da kwata-kwata bai imani ba in zaka mishi wa'azi da mi zaka mai wa'azi cha zaka mishi ai Allah ya ce a cikin Qur'ani ko kuma cha zaka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi a cikin hadisi sahihi ina ruwan shi da hadisi ba na sahihi kaga da mi zaka mai wa'azi da ayoyin Allah wanda ya zuba a cikin sarari da su aka mishi wa da kai dubi zuwa ga raqumi wannan raqumin wa halicce shi kai a kanka ka dubi kanka wa halicce ka waɗannan ayati da su ake ba mutum wa'azi wanda kuma wa'azi ne wanda zai kama hankalin shi kai tsaye wannan mataki na farko kenan mutumin da yake kahuri a mataki na biyu mutumin da yake mai imani shi kuma waɗannan ababin duk lokacin da kai nutsu akan kallon su za su ƙara maka imani da Allah subhanahu wataala duk mutumin da zai riƙa kallon halittun Allah to wannan a halittun Allah za su ƙara maka imani ka fara a karan kanka kahinka kai zuwa ga abubuwan da suke kewaye da kai duk wani abin da ka sani Allah ya halitta to akwai irin nashi mahimmanci da fa'ida wanda yake da a cikin rayuwarka kai a karan kanka sannan kuma da wannan bi'ar da yake rayuwa a cikin ta duka akwai amfani da yake cikin wannan daga karka yi magana irin ta jahilai aka ce wani ya kalli saburu da kenkeso da wane ne yace su kuma waɗannan miye hikima cikin halittar su kaga wannan idan bai hankali ba yana iya barin musulunci kenan yana tuhumar ubangiji subhanahu wataala kan ya halicci wani abu babu hikima ne shin Allah yana halittar wani abu babu hikima kalla duk abin da Allah ya halitta akwai hikima mai yawa a cikin shi a wanda ya sani ya sani wanda kuma ya jahilta ya jahilta amma duk abin da Allah ya halitta la'alla wani abin da kake gaba komai bane ba ko kuma miye amfanin halittar shi la'alla wannan abin in babu shi kai ba za ka rayu ba saboda abubuwan da jikinka yake bukata da irin abubuwan da rayuwarka take bukata wanda kai baka san su ba kai da haka ga kanka kawai da haka duk abin da Allah ya halitta to akwai hikima mai girma a cikin shi hikmatun baligha ce sannan Allah yake ce abu na biyu wa ila samai dan adam ya daga kan shi kalli sama kaifa rufi'at yanda Allah ya daga sararin samaniyan nan ka duba Allah ya tsaida ta tsayin daka yanda babu wani abin da ya rike ta daga samanta sannan ko babu wani abin da yake tokarin ita daga ƙasa haka take tsaye da umurnin wa da umurnin Allah to wannan shi ma abin izina ne abin lura ne abin dokan wa'azi ne ga dukkan mutumin da ya zamanto yana wa'azuwa sannan bayan Allah ya ambaci sama sai ya ce wa ilal jibali kaifa nusibat yace ku yi dubi zuwa ga duwatsu Allah ce kaifa nusibat yanda aka kafa su fa innaha thabitatun rasiya ga sunan tabbatattu sun zamanto a matsayin traku li alla tamidal arda bikum saboda kar da ƙasa ta rika rawa da ku ta rika girgiza da ku ta yi can da ku ta yi nan da ku saboda dalilin haka Allah ya sanya waɗannan duwatsun aka zo aka kafa su a saman doron ƙasa saboda su zamanto a matsayin traku wanda za su rike ƙasa kar ta rika rawa tana motsi wanda duka ni'ima Allah ce a gare mu kai shekara 50 kana neman kudi saboda ka gina gidan da zaka shiga sai ka gama gina ka kare sai ayi girgizar kasa ta segon daya shikenan wannan shekara 50 din naka gaba ɗaya sun tashi a tutar babu sai dai magana a rushe a sai da za a sake wani in yana yiwa in kuma baya yiwa khalas kaga ni'imar Allah sai ka zo ka gina ka samu ta lafiyar ka daddora ka zo waye kai ta jin dadi kana morewa a cikin rayuwarka amma ba tare da kai lissahi akan cewa wannan ho ni'ima ce Allah ya gare ka da Allah ya ga damar da ɗakin ka bai tabbatu ba bai zauna ba yau akai girgiza ƙasar da bata taka kara ta karya ba komai na iya rushewa Allah ce wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat Allah ce fadhakkir kai gargadi kai wa'azi innama sani cewa lalle kai anta muzakkir kai mai gargadi ne yani wannan kuma kira ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akan cewa al'umma abin da yake kan shi shine cewa ya kira su zuwa ga Allah ya kiraye su ya musu wa'azi ya musu gargadi ya ja musu aya ya ja musu hadisi yayi bayani li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa inna Allaha lasami'ul alim saboda wanda zai rayu ya rayu wanda zai rayu ta bangaren imani ya rayu a cikin hujjoji bayyananno sannan kuma wanda ya bace kuma shi ma dai ya bace amma ba dan ba a mushi bayani ba an mushi bayanin da ya kamata a ce ya ankara sai dai kaukin ankara ne da haka ubangiji subhanahu wataala ya ja yayi bayani akan cewa lalle manzala sallallahu alaihi wasallam fadhakkir kai gargadi innama anta muzakkir lalle kai mai gargadi ne a gare su to kahin mu kai zuwa ga ita wannan aya da abin da ta kumsa waɗannan ayoyin da muka karanta tun daga afalan zuruna ilal ibli kaifa khuliqat har zuwa ƙarshe da Allah subhanahu wataala yake bayani akan cewa wa ilal ardi kaifa sudihat ita kuma ƙasa a dubiyan da Allah ya shunhuda ta hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahli badiya daga cikin ƴan ƙauye wanda su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa kana yu'jibuna an yaji ar-rajul min ahli al-badiyati yana burge mu wani mutumin ƙauye yazo me yasa saboda su ɗan ƙauye in suka zo tambayoyin su da za su yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman ba bussa ganin wani kwarjini ko wani jinyau mutumin ƙauye ne da yake man bada jafa duk mutumin da ya zama ɗan ƙauye ne to zaka same shi iya da jafa'i yani iya da kaushin hali wanda kuma ɗabi'ar wurin da yake rayuwa a cikin ta ne kaga wacce da suka suke kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati allati aktharuhum la yaqilun zawwa suka yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan za su yi fatawa suna neman fatawa kawai suka zo suka samu daga gidan manzon Allah suke kiran shi daga bayan gidan shi ya muhammad suna kira manzon Allah abin kaga abin mamaki ne alhali kuma kanka ce ka hore ne a masu imani ne amma me yasa haka saboda dabi'a wajen su ne haka nan da haka yana burge sahabbai zawwan wanda suke tare da manzon Allah kenan zawwa ƴan ƙauye saboda su ƴan ƙauye suka zo bila hududu ne yani san frontier ne ba wani iyaka kawai komai tambaya suke kuma babu wani wani abin da suke wannan kishayin shi ana cikin haka sai wani mutum ya zo daga ƙauye fa qala sai yace ya muhammad yace ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama yace inna atana rasulaka yace lalle mu manzon mu ya zo maka afwan manzon ka ya zo mana kenan dan aiken ka ya zo wajen mu faza'ama da yaje sai ya raye cewa faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka haduwa wani mutum magana yace sai shi dan aiken naka wai yace ya raye cewa wai kai ka raye cewa wai Allah ya aika ka kaji magana kaga daban take aidan da magana mutum birni kaga shi wancan dan aiken an nuna shakka akan shi ba ta wasa ba kuma kai ma da kace annabin ne kai ma an nuna shakka akan ka kala sadaqa manzon Allah yace dan aiki na da yaje muku gaskiya faɗi muku haka nan ne kala sai wanda mutum yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman khalaqa as-sama sai yace to wahi litti sama kala Allah sai manzon Allah yake ce mashi Allah halicce ta wannan mutum ya sake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya yace faman khalaqa al-arda to wa ya halicce kasa kala Allah manzon Allah yake ce mashi Allah ya halicce ta wannan mutum ya sake tambaya faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala waye ya halicci waɗannan duwatsun kuma ya sanya abin da ya sa a cikin su wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah shi ya halicci waɗannan duwatsun sannan kuma ya sanya abin da ya sanya a tare da su kala sai wannan mutum yake cewa fa billazi khalaqa as-sama ina hada ka da girman wanda ya halicci sama wal arda ya halicci kasa wa nasaba hadhihi al-jibal ya kafa waɗannan duwatsun ka duba fa yanzu tambayan da yake mushi na cewa wa ya halicci sama da kasa da duwatsu wa kafa duwatsu ba fa tambaya bace ta a yaji mi manzalla zai ci a so ne yake nuna mushi girman Allah ka hanya kai zuwa ga inda zai tambaye shi wa za a nuna ma girman Allah wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum yake cewa ina hada ka da girman ubangijin da ya tsayar da sama ya shunhuda kasa ya kafa duwatsu me ya tambaye shi yace Allahu arsalaka wai shin Allah ne ya aika ka ina hada ka da girman Allah Allah ne ya aika ka a matsayin manzo kala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi kware da gaske Allah ya aika ni a matsayin manzo yanzu an wuce wannan kala sai balarabe kauye sake cewa manzon ka ya raye cewa an farlanta salloli guda biyar a kanmu a cikin dare da yini kala sadaqa manzon Allah ya ce dan aikina yayi gaskiya kala sai balarabe yake cewa fa billazi arsalaka ina hada ka da rantsuwa da ubangijin da ya aika ka Allahu amaraka bihaza wai yanzu kai Allah ne umurce ka akan ka zo ka umurce mu da salloli guda biyar kala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai wannan balarabin na kawai bai kyale manzon Allah ba ya sake ce mushi manzon ka ya raye cewa anna alaina zakatan fi amwalina wai an ce dole sai mun bada zakka a cikin dukiyar mu manzon Allah ya ce dan aike na gaskiya ya faɗi kala balarabe kauye yake cewa fa billazi arsalaka ina hada ka da rantsuwa da ubangijin da ya aika ka wai Allahu amaraka bihaza wai Allah ne umurce ka akan ka umurce mu da bada zakka kala na'am manzon Allah yace mai kwarai da gaske kala balarabe yake cewa manzon ka yare yace wa wai an ce daga cikin aikin da aka dora mana akwai aikin haji shin haka nan ne manzon Allah yake cewa dan aike na gaskiya ya hadi muku lokacin da manzon Allah ya hadi mushi haka summa walla sai balarabe kawai yanzu me yayi yanzu ba an kare ba shi amsa ba babu sannu babu nagode babu sannu da kokari a kawai walla kawai zuwa baya da ya zuwa baya me yake cewa wallazi ba'athaka bil haqqi la azidu alaihinna shay'an wala anqusu minhunna shay'an yace na rantsi da Allah daga wannan abubuwan da na tambaye ka banna kara komi akai banna rage komi akai kenan shi duk abin da zai yi sallah ta farilla kadai zai yi azumin nafila ba ruwan shi da shi shi kawai azumin ramadan da zai yi aikin haji in yayi guda daya ya kare sannan da sauran ayyukan da suke dole yace la azidu bazan kara ba alaihin akan waɗannan ayyukan shay'an wani abu wala anqusu bana rage komi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa in sadaqa la yadkhulanna al-janna in yayi gaskiya a cikin abin da ya hadi zai sallaci sallolin nan zai azumi zai aikin haji zai zai kaza manzon Allah ce tabbas wannan mutumin zai shiga gidan aljanna tabbas zai shiga gidan aljanna to ka duba yanda wannan hadisi ne ingantacce ka duba yanda manzon Allah yake sha yake gogurbaya da mutane haka kawai rana kai tsaka wani zai saka gaba ya rika maka irin tambayoyin nan yana mai shakka akan ka yana so dole sai ka rantsa da Allah cewa wai abin da haka ne ko ba haka bane a matsayin kun kai na manzo na Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ma ya tabbatar da cewa an hada shi da girman ubangijin da ya tsayar da sama ya shuhu da kasa ya kafar da duwatsu akan cewa Allah ya aiko shi a matsayin manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da haka to bayan waɗannan ne sai Allah mai girma da buwaya sai yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fadhakkir kai gargadi kai wa'azi innama anta muzakkir kai mai gargadi ne a gare su ai fadhakkir ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai musa kama mutane wa'azi da abinda aka aiko ka da shi zuwa gare su sannan kuma innama anta kai aikin da ke kanka kawai wannan gargadin ne Allah ce fa innama alaikal balagu wa alaina alhisab abinda ke kanka shine isar da sako kai wa'azi kai gargadi kuyi wa'azi kuyi gargadi kuyi fadakarwa wanda ya shiryu ubangiji subhanahu wataala ya nuwace shi da alheri wanda kuma yace an ki ba ai ko kuma a ban ga dama ba ko kuma a ba yanzu ba shi kuma wannan shi ma ta rige gare shi shi aikin mai wa'azi ba dole ba sai kowa ya bi abin da ke kan shi ne mi ya faɗi abin da Allah ya sanar da shi wanda ya ga dama ya yi imani ya yarda ya aikata to wannan mutumin ya rabota wanda kuma ya nuna cewa shi ba ruwan shi shi kaza an da mutane da wa'azi shi ma dai wannan mutumin an yanke hujja akan shi ba zai je gaban Allah ba ya tsaya ya ce ba mushi wa'azi ba da haka Allah subhanahu wataala yake ambata wa manzala cewa fadhakkir innama anta muzakkir kenan kai mai gargadi ne lasta alaihim bi musaitir ay lasta alaihim bi jabbarin kai a gare su ba mai tilasta su bane ba kaka tilasta kowa akan cewa sai ya imani wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce fa masha fal yu'min wa masha fal yakfur wanda ya so ya imani wanda ya ga dama kuma ya kafirce wa Allah subhanahu wataala wannan shine bayanin Abdullah ibn Abbas ya dashi da Imam Mujahid sannan Ibn Zaid yake cewa lasta billazi takrahuhum ala iman kai baka kasance mai tilasta musu akan imani ba saboda manzon Allah yana damun shi rashin imanin mutane shi sai Allah ya ja hankali cewa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin kana wahaltar da kanka akan cewa misa busu imani ba inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in Allah ce da mun ga dama da mun safkar musu da wata alama wani abun tsoro misali yanzu a dauko duwatsu a kawo daidai kawo da kun da fanka nan take haka dutse yake a saman kanka a ce to ko ku sujada ga Allah subhanahu wataala ko kuma duwatsun nan su safko su hallaka ku akwai wanda zai ce bai wallahi babu ba yi shi ba kowa sujada zai kowa dole zai sujada ga Allah to inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in kowa dole zai kaskanta ya nutsu ya bi Allah subhanahu wataala balina ma cewa kenan an bada Adam dama ne ya imani ko kuma ya fandarewa Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umurce ni akan in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah fa idza qaluha idan suka ambaci kalma ta la ilaha illallah to sun kare jinin su sun kare dukiyar su sai da wani haƙi wanda kuma addini ya tabbatar sannan kuma sauran sakamakon su yana wajen Allah subhanahu wataala idan mutum ya daga bakin shi ya ce yayi imani da Allah ba za ka ce ba imanin ka ba imanin kirki bane ba bakka da wannan hujja saboda baka san abin da ke cikin zuciyar shi ba da haka kenan abin da ke kanka shine ka musu wa'azi ka musu gargadi wanda ya ga dama ya imani wanda kuma ya ga dama ya fandare magana ta kuma abin da ya shahi a yaki mutane saboda asali Allah ya halicce su saboda su bauta wa Allah sai suka jirkita suka bar wannan hanya suka kuma wani abu da bai zuko kokarin maido su ne ake shi yasa za a yaki su zama musulmai Allah yake cewa fadhakkir innama anta muzakkir illa lasta alaihim bimusaydir kai ba mai tirsasawa bane ba a gare su yana ba tilasta musu zaka yi su imani ba wanda ga dama imani wanda kuma ya ga dama ya kafirce wa Allah subhanahu wataala illa Allah yake cewa man tawalla wa kafar wanda azabar Allah za ta sama shine mutumin da tawalla ya juya baya ana wa'azi ya nuna halin ko in kula ba ruwan shi da wa'azin da gargadin da wale ne ba ruwanta tawalla ya juya baya wa kafar ya kafirce ya butirce wa Allah subhanahu wataala to shi kuma me zai biyo baya Allah ce fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma saboda Allah yayi tanadin azaba da lugudin bala'i ga dukkan bawan da ya zamanto bai kyautata ba ta hanyar aikata aikin da ya kamata fayu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar sai Allah ce inna ilaina lalle ku sani cewa ilaina zuwa gare mu ne iyabahum komowan bayi dukkan wanda yake rayuwa a yanzu ina zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan koma wanda zai zuwa ga Allah kuma Allah ce summa inna alaina hisabahum kuma na akan mu yi musu hisabi da sakamako da ba su raskwanan ayyukan da suka aikata a nan gidan duniya ainu hasibuhum ala a'malihim za mu musu sakamako akan ayyukan da suka aikata wa nujazihim biha za mu sakanta musu da shi in khairan fa khair wa in sharran fa shar idan alheri ne mutum zai ga alheri idan kuma sabanin shi ne sharrin ne sha mutum zai ga sharrin waɗannan abubuwa duka Allah ya ambata su saboda bawa ya shiga cikin taitayin shi bawa ya tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wataala bauta ta haƙiƙa don ya ga cewa ya rabauta da samun ni'ima ta Allah subhanahu wataala wanda ita ce gidan aljanna sannan kuma abin da ke kan mutumin da zai yi wa'azi ya yi gargadi shi dai hudiya mutane wanda ya ga dama ya doka wanda ya ga dama kuma ya ajje ya doka shi Allah ya yi tanadin wurare guda biyu imma ya zama to bangaren dama ko kuma ya zama to bangaren hagu fama sha'a falyu'min wama sha'a falyakfur ga gidan wuta ga gidan aljanna sannan kuma iya daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan bangare wace irin gudunmuwa ya kamata mu bayar saboda ganin cewa wannan fadhakkir innama anta muzakkir gargadin da za a yi ya isa zuwa ga bayin Allah dukkan mutumin da ya san iya da wata daman da zai iya taimakawa addini ta daman da zai iya taimakawa kalmar Allah ta yi gaba to wallahi yayi kokari ga cewa yayi wannan aikin ko da dukiyar shi ko da karhin jikin shi ko da hankalin shi ko da tunanin shi ko da shawarar shi ko wani abin da Allah ya mallaka maka na matsayi da kuma makamancin wannan saboda wannan abu iya ɗaya daga cikin abin da zai sa ka samu rahamar Allah subhanahu wataala ta hanyar ka samu kamashin aikata aiki wanda yake da alheri ne sannan kuma wanda ya fandare wa Allah subhanahu wataala kowa dai zai koma zuwa ga Allah inna ilaina iyabahum lalle na a gare mu mayar da su zuwa gare mu sannan kuma wa inna alai summa inna alaina hisabahum sannan kuma za mu ba kowa sakamako mu ba shi raskunan aikin da ya aikata wani ya amsa a hannun shi na dama wani kuma ya amsa a hannun shi na hagu ya danganta da inda kowa ya zaba ma kanshi aikin da ka aikata shine abin da zai zamanto maka imma tsira imma halaka da tabewa da asara a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita wannan shine karshen suratul ghashiya sai mu je zuwa ga suratul a'la insha Allah na'am
bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
ما شاء الله حسبك وأن السورة أنا كرنت السورة سورة الأعلى بمعنى سورة الأعلى الأعلى هي ديرك تكن سورة وبنجي سبحانه وتعالى sannan bayan shi wannan sura jerin kwananta sura ce ta 87 idan ka dauko tun daga suratul fatiha suratul na suratul baqara har zuwa ka gangaro idan ka zo daidai nan ka zo ina ka zo sura ta 87 sannan kuma ka zo izhi na ƙarshe daga nan zaka shige shi sannan bayan shi wannan sura sura ce wadda take makkiya ta sabko a garin makka sannan ta sabko bayan suratul takwir idan shamsu kuwirat bayan sabkanta haka ne idan shamsu kuwirat takwir
na'am
aiwa bayan sabkan suratul takwir ita wannan sura ta sabko suratul a'la al-imam al-bukhari Allah ya rahama gare shi yake cewa anil barra ibn azib radiyallahu anhu qal daga al-barra ibn azib Allah kada yarda gare shi yake cewa a daidai a farkon lokacin da suka iso garin Madina yani wasu kaso daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna zawwa garin Madina la sai Mus'ab ibn Umair wanda shine manzon Allah ya aiko shi a matsayin dan aiken da ya zo ya karantar da mutanen garin Madina karatun Al-Qur'ani ya karantar da su addini kahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi daga ce Mus'ab ibn Umair shine awwalu safirin fil Islam shine ambassador na farko da sunan musulunci manzon Allah shi ya fara tura garin Madina akan ya wakilce shi to Mus'ab ibn Umair da shi da ibn Ummi Maktum sun kasance suna karantar da su Al-Qur'ani mai girma to daga cikin abin da suke karantar da su suna karantar da su ita wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da suke karantar da su sannan kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura a sallolin Juma'a da sallolin Idi manzon Allah yana karanta suratul a'la wasu lokuta yana karanta ta yawmul jumu'a sannan kuma yana karanta ta yawmul eid da sauran tsarekun suri makamantan wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lalle karanta wannan sura yani suratul a'la iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke tafarkin shi ne da karantarwar shi yani karanta su a cikin waɗannan salloli guda biyu imma juma'a imma sallar idi sannan wannan sura farkon bayani da ta fara da shi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wanda zaka ji ana cewa sabbi isma rabbikal a'la wannan kuskure ne mai girma ba cha sabbi cha ke sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake al'a'la wanda yake madaukaki ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake madaukaki a duk lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya da bakamantanta irin su yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi da irin su subbaha lillahi manzon Allah yana cewa subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki to nan idan bawa yace sabbih isma rabbikal a'la yani ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake madaukaki daga dukkan wani abin da yake nakasu ne daga dukkan wani abin da yake tawaya ne daga dukkan wani abu wanda yake tawaya ce a cikin haƙin Allah kenan kai ka tsarkake Allah subhanahu wataala daga waɗannan abubuwa kenan ka tsaya akan bautan Allah tauhidullahi fi rububiyyatihi wa tauhiduhu fi uluhiyyatihi wa tauhiduhu fi asma'ihi wa sifatihi dayanta Allah a cikin ayyukan Allah shine tauhidur rububiyya dayanta Allah a cikin ayyukan bawa wanda kai zaka aikata ya zama to kai dan Allah sannan kuma dayanta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi to waɗannan idan kai haka lalle tabbas ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake madaukaki amma duk mutumin da zai zama to ayyukan shirkace zai rika aikata shirka to lalle tabbas wannan mutum a bangaren da ya shahi dayanta Allah bai kawo baka kallo ba ko bai tsarkake Allah subhanahu wataala ba wannan Allah shine allazi khalaqa shine wanda yayi halitta ay khalaqal khaliqata wa sawwa kull makhluqin fi ahsanil hay'ati shine wanda ya halitta allazi khalaqa fa sawwa sannan kuma ya daidaita kowace halitta a cikin yanayi wanda yake mafi kyau. Allah ya yi ka a daidaice a cikin sifa wanda take ta kamala, wanda zaka ji dan adam ya kalli kanshi a cikin madubi ya rika jin wani jiji da kai da wani takama da sauransu, ba zai gode wa Allah subhanahu wataala ba. Wani kuma ya dauki wannan abu a matsayin wani abu da zai zamanto mishi a hanya ta bujirewa Allah subhanahu wataala saboda kiran halittar da Allah ya mishi. Allazi khalaqa fa sawwa, Allah shi ya halicci dan adam, sannan kuma Allah shi ya daidaita halittar dan adam. Daga shi yasa daidaitawan da Allah ya maka daidaitawa ne wanda kai bakka da iko, biki da iko nake ci gyaran Allah. Me ya cin gyaran Allah? Allah ya maka wani abu a cikin halittanka, ka zo ka sauya wannan abun ta hanyar aikata wani aikin da yake nuni akan cewa wai wanda Allah ya maka bayya da kyau, yanzu kai wanda kama kanka shine yake da kyau. Daga cikin taghyiru khalqillahi, daga cikin sauya halittar Allah, wanda iya ɗaya daga cikin ayyukan da Iblis ya dauki alƙawari tsakanin shi da Allah cewa wala yughayyirunna khalqalla, zan tsaya wa ɗiyan adam akan sai na batar da su sai sun jirkita halitta Allah.
Wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum wa la amuran هم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa hakaito magana na Iblis cewa sai ya batar da ɗan adam. A cikin batar wannan da zai musu, zai umurce su akan cewa mahallu shahid a ciki shine zan umurce su akan sai sun saki halitta Allah subhanahu wataala. Yani su gayyar halittar Allah su sake ta su jirkita ta kasancewar yanda Allah ya musu baka suke so ba. A yau an kai matakin da dan adam zaka ga yaji ya sauya halittar shi ta bangaren cewa wai shi namiji ne amma soye al'amarin mata kawai yake burge shi. Daga sai ga wani ya hutu a matsayin me? A matsayin dan Daudu. Sai hutu a matsayin dan Daudu, wanda wannan iya daga cikin mafi bala'i da sharrin da mutane suke ga kaman wani kayan burgewa ne, kuma mata da yawa in dai shedanu ne to wallahi zaka samu cewa abakansu ɗan Daudu ne. Kaga bace tana afakantaka da ɗan Daudu, abokinta ne wai kawarta ce, me za a ce, kawarta ko kawar shi ko me za a ce. Kuma wata kila zaka samu matan ma suke matan manyan wanda ake ga su ne manya a ƙasa, sai kaji ana cewa ɗan Daudu wani an yi ta gidan wacce an yi je kawai wucewa yake, wai abokinta ne ko kuma kawarta ce ko wani makamancin wannan. Wannan tabewa ta yi tabewa, asara ne. Duk mutumin da zai ɗauki harakan namiji ya mai da kanshi mace, to wannan ya tabbatar da cewa tini-tini dama Allah ya riga tsine mai albarka, ya gaggauta tuba ya komo zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma irin waɗannan mutanen mu'amalantarsu a rayuwa ma bai halatta, kamar ba daidai ba ne ba, kamar kuna ba su kuraji ne na abinda suke na ba daidai ba. Kaga wai mace da ɗan Daudu wai tana magana ta yi wane ne, ta ɗora samansu ta cinta, kuma mutane suna kallo. Kuma matan hoda aurensu kuma wasu ba, amma alaƙa tsakaninsu da ɗan Daudu malam ba kama hannun yaro ba, saboda shaidanci da fitina. Mutumin da ya yi taghyiru khalqillahi, ya sauya halittar Allah. Ko kuma ga wasu wurare wai da suna ana biki ko ana wane ne, wai ɗan Daudu za a kira wai da hoto, wai sun yi da hoto, tun matan da aka yi a duniya a ce wa ɗan Daudu ya yi da hoto. Duka iya daga cikin hudubar shaidan. Ko kuma a wai shi yana dafa ba mai sami hannu, ya kwasa bikin mana mace ɗaya ko zaɓo su mata su da hoto in abincin rikici ke ka a raba ma makwabta shi. ku je ku gayyato mutanen da Allah ya riga ya tsine musu albarka me me wani abun burge a cikin su taghyiru khalqillah ko kuma mace wanda za ta ita ma za ta sauya halittar Allah yani zaman to kawai in ka ganta bakka ita tantance mace ce ko namiji ne kayan da take sa da abubuwan da take da tasarrufat kinta duka ya irin nau'irin na kattai ne take wannan shi ma tsinuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma namijin da yake kamanceceniya da mata da matar da take kamanceceniya da maza wannan la'ana ce saboda yana daga cikin taghyiru khalqillah kuma da rena halittar Allah subhanahu wataala iya daga cikin abinda malamai suka kai a wannan bangare hatta da karin gashi da mace za ta yi a kanta da zaki sa mesh ko ta hular kitso na roba ko na makamancin wannan abuwa ga sanan da ake na tada kura a kasa gane yayin abin yake saboda kwange ne ake yi tadlisi ne ake me tadlisi a nuna mutane kaman akwai ashe babu kaman tana da gashi ashe ba gashin ta bane ba kai ba wannan ba ki kulle ki sa shushu a kanki ki me wannan ki ko adiko ki nade ki nade ki nade ki dore hijabi akai yayi tukunna shi ma an hana shi haramun ne saboda tsumma da kika sa ai ba gashi bane kuma ko gashi gare ki bai halatta ki wannan saboda iya daga cikin siffar mata ɗan wuta su ne kansu yake haka nan ka gansu da ƙaho haka yanzu nawa za ka ga yara ɗan mata ka ga suna irin waɗannan abubuwa a ce musu manzo Allah ya hana suna ga an tauye musu wani haƙƙi a cikin rayuwarsu ko kuma ƙanƙare gida a reɗe gida a sa a gaban madubi a tsaya a riƙa kirere cewa ana wane ne wallahi a ji tsoron Allah kuma da yawa daga cikin mata suna aikata wannan aiki abun takaiciwa a ce yau ana wani biki a ce ana biki kawai sai ka ga abubuwan mamaki abinda baka tsammani zaka ga gani wacce ta kankare gidanta wacce ta sa mesh wacce ta yi wane ne da sunan biki ake aka ce muku ran da ake biki ba a rubuta muku ranar da zunubi ko kuma rana ce wadda kawai ba ruwan Allah da ita wallahi ba haka nan bane ba mu ji tsoron Allah babu wata rana daga ran da kika balaga an kare daga ran da ka balaga an kare duk abin da ka aikata kowane iri ne to akwai inda za a sa shi wa babu wani abin da za a ci a shi wanda bai cikin komi in ka aikata in ma dama in ma hagum in ma lada in ma zunubi da ka mi hankali kankare gira ko kuma kankare haƙura a yi wushiriya ko saboda aiki na murmushi a riƙa cakiya da wushiriya wai ke kyau ko wasu abu makamantan wannan wanda za ka ga ana yi wanda taghyiru khalqillah ne cin gyaran Allah ne ko kuma ki zo a ga kina an sani ke baka ce amma kuma sai ki zo kawai an wayi gari kawai sai a ga kin zama fara karl ko kuma subhanallah kuma babban bala'i wai zuban da ma banda da mata maza ma wai namiji za ka ga yana shafa kayan haske to kai haske ka burgewa ke kuma kin yi hasken kuma kin tattara kayan ce daga gaban manzon Allah gaba ɗaya kin yi ayaga da manzon Allah an hali mu ji ka samu sannan kuma ga adrar cutar wanda za su yi biyowa baya fatan da Allah ya miki da ƙarhin da yake da yanayin da Allah ajje ki a cikin shi kika zo kika ce a ba ke rada wannan ba sai kika zo kika ga shahe-shahe ke zubi kike jin kunya kau an san ki ga kinan baka kawai a waye ga daga kin zama hora da wani ido za ki kalli mutane akwai abu kunya mun ko miye aibi dan na zama baki miye aibi a ciki wallahi babu aibi kuma in kyawun ne bakakin da yawa aka samu mai baki mai kyau yayi mafararin kyau haka Allah ya ga dama yi ka amsa ka runguma dari masa kai ta jin dadi kana horin ciki kana annashuwa haba ai alhamdulillah wallahi mu gode ma Allah a babu wani abin da zaka zo ka ce ai kai bari ka zo ka gyara zo ka ga mace malam abun ba can gani malam wallahi Aisha ta zama ta rodi ita ba hora ba ita ba wannan ba kuma sannan a zo a shashafan kuma wasu gabbai ba shafa musu ba kaga kuret nan kamar alwalan yara a cikin sanyi sun yi wannan jikin ba shafa musu ba horin nan haka za ka yi laifin kuret haka to haka za ka yi jikin datan wani bangare hori wani bangare kaza wani bangare kaza me yawan haka kuma ki gama shahe-shahen da zaki shahawa akwai wuraren da su kuma yanda suke haka suke kuma da an ganki an san cewa dige-dige ne kike da shahe-shahe ko wanda ganke yau ya fara ganin ki ya sani daga kakki saki halittar Allah yanda Allah yake ki ji tsoron Allah ki tabbata akan haka nan allazi khalaqa ubangijin da ya halitta fasawwa ya daidaita halittar nan yanda ya kamata haka Allah ya ta duk yanda ka ga mun nan wallahi haka ne ya kamata mu kasance daidai ne kuma kar wani ya aibanta wani a halittar shi duk wanda ya aibanta wani a halittar shi yana aibanta waye yana cin gyara Allah ne saboda wannan mutum a ina ka sa hannu da shi aka yi shi a yanayi kaza haka Allah ya dama yi shi kai da zaka aibanta shi da kaza kai nawa ka ba Allah yayi ka a yanda kake har kake wani takama kake wani jin dadin cewa an yi ka a yanayi kaza kahiwa ne kyau ko kuma kahiwa ne kaza ko kin yi wacce kaza ko kin yi wacce kaza ganin dama Allah ne kowa a yanda ya ga dama kuma ga wani kala daban-daban mala kuma duk wanda ka kalla yanayin shi daban yanda Allah ya shi daban kuma kana kallon shi za ka gane wannan wani ne ka duba za a samu misali tagwayo guda biyu in suna kamantacce ne yanda ya wuce iyaka ne ake wahala da su a cikin al'umma lasima idan zama to ba sa jin magana suna da kin shi wane je aikata kaza a je a kama wane ya kama shi ashe ba shi bane wancan ne wancan aka kama shi ashe wancan ne aikata ba wannan bane to a ce duniyar nan gaba ɗaya kawai yanayi ɗaya ne aka yi mu kaga rayuwa ba za ta yi ba amma hikimar Allah subhanahu wataala aka yi kowa a yanda yake duk yanda aka bincika aka sai aka wani da wani akwai bambanci wani da wani akwai bambanci hatta da tawayu wanda ake ga suna kamantacce ne wanda bai san su bane ba wanda suka san su hazani na kirki sun isra ya gane cewa wani wani ne wannan kuma wani ne to halittar Allah daidaitacciyar halitta ce bakka da ikon da zaka kawo gyara ko kuma a ba kaza bai kamata kaza ne kamata bakka da wannan ikon allazi khalaqa fasawwa sannan Allah ce wallazi qaddara ubangijin nan shine wanda qaddara ya qaddara al'amura a yanda suke fahada kuma shine ubangijin da ya shirya wani Allah kadarta mushi tabewa wani kuma Allah subhanahu wataala ya kadarta mushi shirya wa yake kadartawa Allah shi yasa iya daga cikin rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadara mai dadi ce mara dadi ce yanzu hatta misali a bangaren da shi halitta idan Allah subhanahu wataala yayi ka kai bakka da manzar mai kyau yani mumuna ne kai yarrabawa ne ibtila'i ne kadara ce to za ka yi haka Allah ya kadarta maka kuma wajibinka ne ka haƙuri ka dangana ka bar ma Allah al'amura sannan kuma haka in shi ne daidai kuma Allah kadai san irin hikimar da take cikin wannan yau allazi wallazi qaddara fahada Allah subhanahu wataala ya kadarta mana abubuwan suke na jin dadi ne sannan kuma da wasu abubuwan suke ba su da dadi a baka na jin dadin jarrabawa ce a baka marar dadin shi ma jarrabawa ne wa nabulukum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da fitina da alheri an alheri da fitna da sharri Allah ya ce duka fitina ku ci miki jarraba ku ne muke maga cewa waye zai yi kokarin amfani da wannan abin da Allah ya bashi a cikin abin da Allah yake so kai da aka baka marar dadi ka jure kuma zaka jure ba zaka hakuri kuma zaka hakuri ba wannan shine ma'anar wallazi qaddara fahada ubangiji subhanahu wataala shine wanda kadarta ay hadal insan lil shaqawati was sa'ada ya shiri da adam akan tabiwa ko kuma nagartuwa sannan kuma ya shiri yadda dukkan ma wata halitta akan abin da take fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa zukatan mu akan bin abin da yake daidai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai a karatun gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يسر ولا تعسر اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله